الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي بَعَكَ أَوَا أَسْلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَلَى وَبَرَكَاتُهُ بَرْكَ مُنَا سَعْدُوَا أَوَنَّا يَمَّتِي يَوْ مُنَا الْحَمِيسِ نِدَرَنْ جُمَّعَ كُمَا أَشِرِنِّ دَبَقْوَي غَوْتَ رَمَضَان مَا هِجْرًا مَنْزُو صَلَى اللَّهُ تَعَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمْ شَكَرَ دُبُودَ لَرِيهُدُ دَا أَرْبَ إِنَّ شِرَى وَنْدَيْدَاتِ دَا أَشِرِنْ دَبَقْوَي غَوْتَ أُكُو هِجْرًا مِلَا دِيَا دُبُوبِيُو دَا أَشِرِنْ دَبِيَرْ ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma idan ba a manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 6 cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya yau za mu tashi a farkon aya ta 7 insha Allah daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci ihya'us sunna dake wannan unguwa ta fantami anan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wataala ya ƙara wannan gari namu albarka da dukkanin garurukan mu gaba daya ta kuma shiga karatu akwai abubuwa guda biyu akwai tambayoyi gaskiya sai dai ayi hakuri tambayoyi da ke hannuna sun fi guda 50 yawa kullun kawo su ake ta kuma babu lokacin da za a amsa su saboda mun fi bawa karatu muhimmanci akan tambaya tambaya akwai lokaci muna amsa tambaya ta waya akwai lokaci ko da voice message aka min ina samun lokaci da reply sai na amsa tambaya kamar 20 a rana akalla ma kenan waɗansu kuma su kira in an samu an ɗauka su ma a musu reply a ba su amsa abin da suka tambaya to Allah ta'ala ya sa mu dace gaba daya ina ga abinda tambaya guda biyu ne da zan ƙara akai cikin tambayoyin shekaran jiya wani ya rubuto mun yi magana game da abin da shafi lahani a wurin karatu muka ce lahani a wurin tajwidi ba komai bane ana bin mutun sallah akai saboda tajwidi a jamhuru na ahlus sunna mustahabbi ne amma lahanin da yake haramu kuma wajibi ne a koye shi a gyara shine wanda yake bata ma'ana ina fata an gane kaman ka ce madadin alhamdu ka ce allamdu kaga completely ka canja ma'ana abu to wannan shine haramu ina fata an gane irin wannan bai halatta a ba mutun limanci matukar bai san bambanci alhamdu da allamdu ba an fahimci wannan abin da kyau wannan karamin misali kenan da zan ba mu duk abin da in ka fada ya canja ma'anan gaba daya to wannan ba abin mutun sallah kuma akwai bukatan a ce koma ya koyi karatu in yana so ya limanci in ya dawo sai a ba shi limanci ya tajin sallah har ya mutu don da shi limanci yake so an gane ko to amma kaidan shine kafin ai limancin a daure a koyi abin da ke alaka da limancin wanda shine ainihin karatu Allah ya sa mu dace sai kuma karin bayani game da istiraha da muka yi magana jiya na samu wayoyi daban-daban daga wajen ɗaliban ilimi da kuma waɗanda suke da zafin kai na addini na ce su koma saurari magana mun ce ne ibaha al-ibahatu shine halacci an gane ko abinda ba a so ka kalli wanda bai yi ba kamar shi ya bar wani abu mai muhimmanci a sunna ko kuma shi ba mu ahlus sunna bane ba muka ce wannan zai shafi har sahabban annabi gaba daya alaihi salatu wassalam wanda ba su yi wannan zaman ba su ne ka ce more than 90% ko ba su maro ya toshi ba sun ce ba su ga an yi ba to kaga kila ka ce kashi 98 na sahabbai suna kan kuskure kenan ina fata an fahimta kawai ibaha ne idan kai babu komai wanda bai ba shi ma bai laifi a cikin sallah ba ba rushe abun akai gaba daya ba ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace sai wannan takardar da take hannuna ka dan breakdown ne na abin da aka yi na committee marayu da aka yi ta neman taimako cikin Ramadan to bisa amana akwai bukata a gaya mutane me aka yi tunda mutane sun bada kudi abin da aka samu na kudi naira 221 da naira 800 an samu turamin zannuwa guda 57 na mata an samu yadi na maza yadi 180 an samu shinkafa 50 kg sorry a buhu biyu da kuma irin na gida babban buhu guda daya taliya katon 13 makaroni katon 20 wannan sune jimillan abin da aka samu to kuma an kasafta su marayun da aka dauka anan anguwan karkashin wannan masallacin da kuma bypass karkashin masallacin Umar bin Khattab da ke bypass anan unguwan da can gaba ɗaya jimillan waɗanda aka raba waɗannan abubuwa marayu ne guda 328 marayu 328 su ne suka ci gajiyan waɗannan abubuwan an faɗi adadin marayun nan da marayun can da kuma adadin hatta numbers na gidaje marayu kaza daga gidaje kaza duka an rubuta amma lokaci ba zai bani damin duka na karanto ba na so su bani abin ne tun shekaran jiya to yau za mu rufe karatu ne akwai abubuwa da yawa babu lokacin da zan karanta ina kun da yake so dan keke da keke zo yi photocopy ko ba ka ba Allahumma amin sai je shi ya karanta akwai wanda zai ce sai an faɗi komai saboda ya bada 500 to duk waɗanda suka taimaka Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda kuma ba su taimaka ba suna da niyya Allah ba su ladan niyya Allah ya sa mu yi tarayya cikin ladan gaba daya kamar yadda nace insha Allah kai tsaye za mu shiga cikin karatu za mu tashi kan aya ta 7 cikin wannan sura mai albarka suratu al-anbiya bismillah malam usman
Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Yamin shi
ina rigimin tashi. Wala arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun.
Na'am, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yana ci gaba da raddi game da abinda kafire suka faɗa. Dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tuhume shi da abubuwa da yawa karshe suka ce hal hadha illa basharun mithlukum ai annabi ba kowa bane muka ce hal din nan harafi ne na istifhamul inkari ba tambaya suke ba inkari suke ma'anan lafazin ma hadha illa basharun mithlukum ai kafaran makka suka ce manzon Allah ba kowa bane face mutun ne irin ku mutun ne irin kowa bai kamata ku bi shi ba ya kamata ne a ce mala'ika za a aiko a matsayin manzo a tunanin su kenan sai Allah sai ba su amsa ya ce ma arsalna qablaka illa rijala ba mu aiko ba kafin ka wani manzo ko wani annabi face mutane ba taba aiko annabi mala'ika ba ba taba aiko annabi aljani ba mutane ne daga cikin mutane Allah ya ce illa rijalan face mazaje nushi ilaihin da muke wahayi zuwa gare su da wannan ne malamai suka ce Allah bai taba aiko annabi ya mace ba saboda akwai malaman da suka ce nana Maryam annabiya ce saboda Allah ya mata wahayi an gane ko to wannan ayan tana raddi ne zuwa ga cewan wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim ba mu taba aiko wani ba kafin ka face mutane kuma daga cikin maza nuhi ilaihim da muke wahayi zuwa gare su yasa Allah ya ce wa ma arsalna min qablaka illa rijalan yuha ilaihim min ahlil qura ba taba aiko ba kafin kai face mutane kuma a cikin maza daga cikin yan birni min ahlul qura Allah bai taba aiko annabi ba kauye ba ina fata an gane babu annabi dan kauye duk annabawan da aka yi daga cikin gari ake haifan su a cikin gari suke tashi an fahimci wannan abin da kyau wannan ba shike nuna cewa in kai an haife ka a birni ka fi dan kauye ba ba haka ake nufi ba idan nan kauye ya fi ka imani da aiki na gari ya fi ka aurin Allah idan kana cikin gari baka bi Allah ba birnancin ba zai maka komai ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul ma kuntu bid'an min ar-rusul ka gaya musu ya kai wannan annabi mai girma ma kuntu bid'an ba ni ne farau ba min ar-rusul daga cikin manzanni an yi manzanni da yawa kafin ni to dan me sai na wani za ku ce ƙarya ne idan har kun yadda an yi annabi Musa an yi annabi Salihu an yi annabi Hudu an yi annabi Nuhu da wani daga cikin annaba da Ibrahim da sauransu kunyar da an yi su to dan me ni huka ce ba gaskiya bane ba ai ma kuntu bid'an min ar-rusul ba ni ne farau ba daga cikin manzanni Allah ya ce ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla adh-dhikri ku tambayi ma abota ilimi daga cikin yahudawa da nasara tunda su akwai littafi a wurin su sun karanta at-taura akwai labarin annabawa akwai labarin annabi Muhammad a cikin sallallahu alaihi wasallam ku tambayi nasara sun karanta cikin littafin su injila akwai labarin annabawa daban-daban kuma akwai labari da bisharar zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manan fasalu ahlal dhikri, ku tambayi ma'abota ilimi wadanda suke karatu, in kuntum la ta'lamun, idan ku ba ku sani ba. Wannan ayan ta shafi kowa, ta shafi komai, a cikin komai ka tambayi ahlul dhikri na wannan abu. Ina fata karka yi gaban kanka, idan rashin lafiya ne tambayi masana lafiya me ya kamata a yi, sai su bada ainihin shawara. Idan abin da shafi harkan tattalin arziki ne, a tambayi masana tattalin arziki su yi bayani su bada shawara. Idan abin da ya shafi ainihin wani abu ne da ya shafi misali gurɓacewar yanayi, akwai waɗanda su ma fil ɗinsu ne, a tambaye su su yi bayani. Idan zaizayar ƙasa ne, akwai waɗanda za su yi bayani. Komai akwai fil ɗin shi. To da wannan ne muke ainihin hatta ba malamin shawara. Bai kamata a ce malami na magana kan komai ba. Za ka ga wani malami a social media dukkan diyan Najeriya sai ya sa baki, shi ya zama shehul kulli. Ina fata an gane, ya san komai, komai sai ya magana a kai, jack of all trade kenan ko, master of none. To wannan kuskure ne. Malami ya magana kan tattalin arziki, ya magana kan rikicin ma wata jam'iyya, yana shari'a a kai, ya zama abunan political analyst, ya magana kan yaƙe-yaƙen Gaza da yakin zamfara da yan ta'adda da komai da yan biyafara, komai sai ya sa baki. Kun fahimci abin da nake nufi? Kowa da filin shi. Akwai masana a bar, sun harkan tsaro ne, a bar jami'an tsaro su yi bayani. Akwai na farin kaya wanda ma baka san su ba, akwai na zahiri, kuma suna briefing waɗanda abin ya shafa. A takaice dai, fasalu ahlal dhikri. Wani zai tambaya annabi alaihi salatu wassalam, yace an ce ka san komai, to ina da tambaya, kamin bayanin yanda ake gurasa da kaza da kaza da kaza. Ya tambaye wani abin da bai shafi annabi ba. Annabi ce to zauna, ya zauna. Annabi ya ce aje a kira masa wance. Aka kira wata mata ta zo. Annabi ce imana bayanin ya ake gurasa. Ta ce a samu fulawa, a samu kaza, a kwaba, a yi wane ne, a hura wuta, har aka gama gurasa. Annabi ce to kaji. Ya ce a ai an ce Allah ne ce fasalu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamuna, yanzu ma ni qur'ani nabi, yace wannan bayanin yana cikin qur'ani, ban iya gurasa ba. Allah ce fasalu ahlal zikiri. Ina fata an gane. To mu yi apply wannan a rayuwa gaba daya, duk abin da ya shafi wani abu wanda ba fil ɗinka bane, dan Allah karka sa baki. Kuma fa masu irin wannan abun fa ba zai hawo jirgin sama yaje ɗakin falon zai mishi bayani ake tuka jirgi ba. Ban gane ko kun gane ba? Zai zauna ne a kujera yana ta salati, Allah sauke mu lafiya. Amma in ya sauko ƙasa kuma yana magana akan komai, to yanda ka hau jirgin sama kai shiru baka sa baki, me pilot zai yi, me ake tattauna tsakanin shi da control tower baka sani ba. To a duniya ma abinda ba fil ɗinka bane karka sa baki a ciki, ka tambayi masana wannan abu. Idan muka gane wannan, to sai mu zauna lafiya. Amma kai magana kan wannan, kai magana kan wannan, kai magana kan wannan, sai ka zan baka da kima ma a wurin masana abu. Akwai wani da ya buga min waya, yace idan Allah ka kira malam wani kaza kaza da ya faɗa fananci nan fasan da kuskure ne, nace ai ba zai daina ba, haka yake. Ba zan ma bata lokaci na in kira shi ba, da wannan yake samu ainihin followers. Ka san Najeriya irin wannan ake so, ka zama so controversial sai a yi ta binka. Allah sauke. Ka san da za a samu wani fa a Najeriya zo ta shi annabi ne, wallahi zai samu mabiya, mabiya sosai. Kaga shafin shi followers mutum miliyan kaza. Allah sauke. Allah ce fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun, ku tambayi ma'abota ilimi, matukar ku ba ku sani ba. A wani gu sai ce bil bayyinati wazzubur, ga hujjoji fillafilla daki daki, ga kuma littafi. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Allah ce mun saukar maka da alqur'ani dan kai mutane bayanin abin da ke kunshi a cikin qur'ani, dan mutane su yi tunani. To kaga anan akwai az-zikr, akwai al-bayan. Wa anzalna ilayka dhikra, mun saukar maka da alqur'ani litubayyana lin-nasi, dan kai mutane bayani, la'allahum yatafakkaruna. Az-zikr al-qur'ani al-bayan aikin annabi da bayani shi alayhi salatu wassalam. To sai ka zo yau kai kuma kace a ni ban yadda ba, duk hadisi ƙarya ne. To kaga abin tambaya anan, ya za a ce dan Allah annabi ya rayu shekara 63 kuma a cikin mutane yake, yayi shekara 23 yana ainihin manzo, sai a ce bai taba cewa komai ba, shi kullun shiru yake, sai qur'ani kawai? Psychologically wannan zai yi, ba zai taba yiwa ba, dole annabi akwai bayanin da yi, dole amishi tambaya ya bada amsa, yana da dalibai, yana da mata, yana da yan uwa, dole yayi bayani. Bayani annabi kuma addini ne, kai hatta baccin annabi addini ne alayhi salatu wasalam. Duk abin da yashi ko ya ake, yayi zauna, yayi tashi, yayi kwanta, yayi farka, yayi ci abinci, yayi sha ruwa, yayi tafiya, yayi sauri, yayi gudu, komai shi gaba ɗaya ibada ne. Wa annaka la'ala khuluqin azim. Ina fata an gane. To karkashin wannan ka'ida ne ka yadda cewa in ka ce hadisi baka yadda da shi ba, to ka rushe Qur'ani ne, kaman kalimatul shahada ne, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ba za ka dau ɗaya ka bar guda ɗaya ba, dole ka dau guda biyu. Kana daukan ɗaya ka bar ɗaya ka fita musulunci, musuluncin bai zama complete ba. To sai malami suka ce duk wanda ya ce bai yadda da hadisi ba abu ne mai sauki ka kama shi, sai ka ce da shi ai na ga kana fassara Qur'ani. To wa ce ka fassara? Wa ce ka fassara shi? Kamata in an zauna qul wallahu ahad ka ce a ci gaba. Dan in ka fassara dan me ka kuma ai fassaran annabi shine hadisi ne. Yanzu kai ka tara mutane ka ce hadisi ƙarya ne, kuma an ja aya kana bayani, kai kai bayani annabi bai bayani ba. Ban gane ko kun gane abun ba? Babu ma aqida wace take tsirara ma irin wannan tsirara take wurin duk mai hankali. Ko ba kai karatu ba zaka gane kai waɗannan mutanen hauka ka wuski. Sannan kuma su na wannan zamanin sun sha bamban da na da na can baya, shekaru 30 baya, 40 da suka wuce, da yake su gidadawa ne suka dauki makamai akan mutane. To su kuma waɗannan sai suka zo a zamanance, ina fata an gane, da wannan suke jan mutane, suna sallama irin namu har suna kiran sallah. Yasa Imam Al-Albani Allah mishi rahama zai yi muqabala da wani wanda yake da'awan shi ya san gaibu, suka zo suka zauna. Albani ce yana da tambayoyin da zan maka, ka ce ka san gaibu? Yace eh. To akwai tambayoyi da zan maka, ina so ka bani amsa. Yace bismillah. Kuna fahimta wannan magana?
Na'am.
Mutum da yake da'awan shi ya san gaibu a ramma, kuma yana ya samu mabiya a kasashen Laraba. Sai Imam Al-Albani Allah mishi rahama yace a kawo shi su yi muqabala. Da suka zo yace kai ne aka ce ka san gaibu? Yace ni ne. To zan maka tambayoyi ka bani amsa. Yace ina sauraron ka. Albani yace to bani amsa. Ya kamata ka san me zan tambaya. Kina fata kun gane? Yace to bani amsan tambaya ta. Yace ai baka tambaye shi, ai ya kamata ka san abin da ke zuciyar. Fabuhital ladhi kafara wallahu la ajil qawmaz zalimin. To duk da awa inda ta ƙarya ce da ka nitso a hankali za ka gane wannan kai, hankalin mai hankali ma ba zai karba ba. Dan Allah ya ba mu hankali ne dan mu yi aiki da shi. An fahimci wannan abin da kyau? Sai Allah ya ce mi
wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Thumma sadaqnahum al-wa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlakna al-musrifin.
Allah ce wa ma ja'alnahum, su annaba ba mu sanya su ba jasadan, su zanto suna da wani irin jiki, suna da ainihin jikkuna, la ya'kuluna ta'am, wanda ba sa cin abinci. Saboda kafirai sun ce mali hadha rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaqi, wai me yasa wannan annabin da aka aika a Makka gashi mun ga yana cin abinci, kuma har ma yana zuwa kasuwa ya sayi ya dawo. Su duk wannan su ba haka ya kamata a yi ba. An gane ko? Sai Allah yake cewa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama, ba mu sanya annabawa ya zama suna da jikin da bai cin abinci ba. Ai mutane ne su ma, suna cin abinci, suna jin kishirwa, suna jin bacci, suna rashin lafiya, suna jin gajiya, suna da iyaye, suna da mata, suna da ƴaƴa. An gane ko? Su ne kawai al-muqarrabuna ne a wurin Allah, su ne makusantan Allah, sun fi kowa matsayi. Amma na in Allah bai aiko mutane ba a cikin mutu, ya za mu fahimci juna da su? Yanzu a ce annabi mu mala'ika ne, ya za mu fahimce shi? Shi ba zai fahimce mu ba dan bamu da hankali? Ina fata an gane. Za mu zo yi wa'azi mu ce ƙarya yake kifar da garin gaba ɗaya tafiyar shi? Ina fata an gane. To babu hikima a turo mana mala'ika. Mala'ika zai iya yin sujjada yayin shekara bai tashi ba, da sallan jiya ya za'a yi to gaba dai Allah yana da hikima cikin abubuwan shi sai turo mutane irin mu wadanda suke da feeling irin namu suke da fahimta irin namu mu fahince su su fahince mu sai ya ce to ma ja'alnahum jasadan la yakuluna ta'ama Allah ya ce qul law kana fil ardi mala'ikatu yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula inda wannan kasan zata dauki mala'ika tafi a nitse ba matsala da mun sauko da mala'ika matsayin manzo to kasan nan ba za ta dauke shi ba da kun bata masa rai zai dauko tun daga gamborun ga har badagare kifar da ita kaga an samu matsala ina fata an gane mala'ika yana ganin duniya kaman kwanon sha a gabanka kana shan ruwa ko kaman plate na cin abinci wannan duniyar fa da muke ganin ta katuwa fa kai da kanka in ka samu dama za ka gane ba katuwa ba ciyar karar ma ce wallahi ko zan saboda me ka tambaye wanda ya taba zuwa space yanda suke hangwa tsinna haka take a gaba yar karama suna hangota daga sama gaba ɗaya duniyar ka yanzu misali ka hau jirgi in ya tashi za ka gombe gaba ɗaya dan karamin wuri ne ina fata an gane ba za ka ma gane ga gidan wani ko gidan sarki da gidan gwamna ba za ka gane ba in ba an yi kasa sosai ba gomben gaba ɗaya ga ta nan a gabanka kana kallo daga sama to wanda je space kuma duk duniyar gaba ɗaya sai ya ce maka ga nan Africa a can ga can Europe ga can Asia South America North America haka suke kallon ta akwai wata da ake hire da take cikin ma'aikatan NASA ina kallo ake tambayanta yanzu kuna ina tace to ta duba tace ga dai Africa na ina kallo wallahi abin da take kenan can da aka dan juya tace kuma ina hango kamar South America gaba ɗaya haka suke ganin duniya a gaban su kun fahimci Allah shi yasa ba su azumi idan musulmi ya je gun saboda rana duk minti biyar ga rana ka ganta azumin ba zai yi ba kun gane wannan abin da kyau to wannan mutum ma fa kenan yanda zaka dauko wannan ainihin globe din ka ajiye a gabanka wannan duniyar da ake kaman ball din nan da ake ajiye ta ai zaka jujjuya kaga ko ina ka dauko map din Africa ka sa a gabanka duk kana ganin kasashen Africa ko ka dauko map din Nigeria ka kalli ga Lagos ga Maiduguri ga Kano ga Calabar duka kalla lokaci daya haka suke kallon duniyar gaba daya suna wannan space din to kaga wannan mutum ne fa to ina ga mala'ika kuma ke sai aka ce maka mala'ika zai kifita kar ka sha mamaki yanda zaka daga wannan board din ka hurgar da ita map din duniya ne gaba daya shi haka yake ganin duniya saboda halittar da Allah ya mishi to Allah ya ce to ma ja'alnahum jasadan saboda wannan hikimar ta Allah ba zai iyo a iko mala'ika ba za mu fahimci juna da shi ba kwata-kwata dan su Allah halice su ba sa jin bacci ba sa gajiya ba sa jin yunwa ba sa jin kishirwa ba su da sha'awa ba su da sabon Allah su haka suke kawai jami sai ibada 24 hours ibada ne shedan ma bai zuwa ta inda suke balle su ji suna son su yi sabon Allah kuma su ba mace ba namiji haka Allah halice su to da suka ce aiko da mala'ika tambaya ce ta rashin hankali Allah ya ce wa ma ja'allahum jasadan la yakuluna ta'ama ba mu sanya annaba su zanto wani irin jikin da baya cin abinci ba wa ma kanu khalidin ba ko mu sanya annaba su zanto madawama ba a ce ba sa mutuwa Allah ya kaddara za su koma gare shi saboda ta hikima irin tashi an gane ko sannan hatta manzon Allah alaihi salatu wassalam komawar shi ga Allah rahama ne a gare mu saboda mai shari'a an tsaye da ita kenan in yana nan za a ci gaba da karo shari'a da dokoki to rahama Allah cikin shekaru 23 an gama ya koma wanda zai bi wanda ba zai bi ba inna rabbaka labil mirsad shi sa tunda annabi ya bar duniya ya koma ga Allah babu wanda zai zauna walau kanatid dunya tadumu liwahidin lakana rasulullahi hayyan wa baqiya inda ko wanda Allah zai bari a duniya ba zai koma ga Allah ba da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to abin da ya kamata shi na matsayin ka na mabiyin annabin ka bi shi sau da kafa cikin karantarwar shi cikin duk abin da ya ainihin zo da shi muka ji labari daga gurin sahabbansa ainihin Allah ta'ala ya kara musu yadda ita wannan zuciyar ba abin da take so irin ka dinga mata service kun ga inda mota take bukatun service lokaci bayan lokaci ai juyen bakin mai a duba man birki a duba wane ne a duba kaza haka zuciyar dan adam ma take tana bukatan kullun kana mata service kana binciken kanka kana kanka hisabi ayyuka na alkhairi da sharri wanne fi yawa yanzu in na mutu a yau ina matsayina a wurin Allah ka dinga kanka wannan tambayar, kalle yanda azumi yake gudu za a fara azumi, za a yanzu ana maganar sallah, yanda ka san kwana uku muka yi azumin nan, to wani wa'azi muke dauka cikin wannan. Shi yasa mai littafin zuhudu abinda ya bude da shi a littafin yace kitabun fihi ash'arun tujalli anil qalbi al-mughaffal kullu rayni yiwali qawlaha nasqan wa wa'azan wa tadhkiran ali ibn al-husaini. Kaga yace ai tujalli anil qalbi al-mughaffal kullu rayni, duk wani tsatsa da datti da ke zuciyar mutum ya zama kana wanke shi, kana ainihin tace zuciyarka, ka dinga yawaita sallolin nafila, azumin nafila, yawan zikiri, ba abin da ke wanke zuciya irin zikiri, yawan ambaton Allah, hailala, istighfari, tasbihi, salatin annabi, karatun Qur'ani. Idan kana wannan zaka ji zuciyarka na canzawa, kuma babu makami fa game da shedan in ba zikiri ba, shi kadai ne zikirin da zai yaki shedan, ba abin da shedan ya tsana kamar a ce kana zikiri. Ina fata an gane, Allah shi kadai ne madawami, annaba ba za su dawoma ba, kisa Allah ce wa ma kanu khalidina, basu kasance madawama ba wanda ba sa mutuwa. Shi sai man mai baiti yake cewa tabaraka zal ula wal kibriyai tafarrada bil jalali wa bil baqai, yace tabaraka albarkatun shi sun yawa Allah kenan, zal ula ma'abocin daukaka, wal kibriyai da girmame girmame, jam'in girma kenan, duk wani girman da zaka tara kowani iri to Allah shike da girma, ba mai girma in ba Allah ba. Yace tafarrada, ya kadaita shi kadai tallin tal, bil jalali wa bil baqai, shine al jalalu, shine kuma al wanda yake wanzuwa wanda baya karewa. Kisa Allah ce kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, duk abin da ke kan kasa zai kare ya zama tarihi, abin da zai wanzu kadai shine Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah ce ma kanu khalidina, annabakan ba sa dawoma suna komawa ga Allah. Kisa Allah ya ce wa annabi dan ya kwantar masa da hankali, innaka mayitun wa innahum mayituna, kai mai mutuwa ne su ma masu mutuwa ne, za a koma gaba daya hadu gaban Allah kuma yi hisabi. To karkata da hankalinka dan sun ma ƙarya ko sun zage ka ko sun ma kasafi, innaka mayitun wa innahum mayituna, kuma kai ma ka dauki wannan a rayuwanka, duk wani wanda ya dame karka da mu da shi, zaka mutu zai mutu, duk yanda ya saka a gaba ba zai dawoma a wannan duniyar ba, baya so ka ci gaba duniyar ma za ku bar ta kai da shi gaba daya, baya so ya ga ka canza, akwai wani fako din sabon dinki kai haushe yake ji haka kawai, hankalin shi ran shi ya baci dan me kai sabon dinki dan wahala. Ina fata an gane, wani shi haka yake ya zama ya tsani kowa cikin anguwa, haushin kowa yake ji kuma shi ya tsani kanshi, akwai wanda shi a rayuwar shi ya tsani ya ji ko a labari an ce wani ya ci gaba sai ji kaman zai mutu ko bacci ba zai iya ba. Allah tsare mu, tsare mana imanin mu, sai Allah ya ce mi
thumma sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin,
yace thumma sadaqnahumul wa'da, sannan muka cika musu alƙawarin su annabawa, muka gaskata musu alƙawarin su cewa zamu taimake su kuma din mun taimake su, shine thumma sadaqnahumul wa'da. Allah ce kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz, Allah ya rubuta ya wajabta wa kanshi cewa shi zai ci nasara da shi da manzanni shi, dan shine alqawiyyu mai karfi, alazizu mabuwayi gagar misali, wannan ba abin da ke gagarin shi, kai daga jin alazizu ka san akwai aiki, to Allah shine alqawiyyu kuma shine alazizu. A wani guye ce kana haqqan alaina nasrul mu'minina, Allah ce mun wajabtawa kanmu sai mun taimaki masu imani, to kai imani da Allah kawai sai Allah ya taimake ka. Akwai lokacin da masu imani fa Allah yana taimakon su basu mai addu'a ba, taimakon zai zo ne ma basu sani ba, saboda kyakkyawan alaka tsakanin su da Allah. Shehu Usman dan Fodiyo, Allah mishi rahama, Shehu Mujaddadi, a lokacin da yake cikin harkan karantarwar shi tun kafin jihadi, a kullakulle da aka yi na ga an eliminating din shi a ban kasa, ya za a kawar da shi, ya za a kashe shi, plan aka shirya mishi a fadan sarki, aka kira shi sarki Yunfa, rijiya aka tona aka shimfida taburma, aka ce zo ya zauna za a yi magana da shi. yanzu ya zauna akan ba abin da ya faru da shi ko wallahi bai sani ba wannan tarihi ne wanda ya tabbata su wanda suke abin su suka bada labari ba shi ba suka ci aida aka kira shehu gidan sarki gafa abin da aka shirya rijiya aka tona sai aka shimfida taburma aka yi ya zaka zauna baka fada ba Allah ya sa wani malaika ya tsare taburma ina fata an gane to haka idan ka bi Allah makiyin ka sai dai ya mutu fa hasiduhu mut in jimi ishiriniya eh makiyin annabi ya mutu to haka in ka bi annabi kai ma makiyin ka sai dai ya mutu alaihi salatu wassalam to kaida a cin nasarar rayuwa shine ka bi Allah ka bi Allah ka bi manzon Allah alaihi salatu wassalam wallahi Allah sai ya taimake ka dan ya ce na wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina sai Allah ya ce wa anjayna fa anjaynahu muka kuma tsiratar da su annabawan daga duk wanda ya sa su a gaba daga duk wanda ke son ganin bayan su fa anjaynahu sai muka tsiratar da su yace wa man nasha'u da wanda muka ga dama kuma wanda ya aiki irin nasu shi ma sai mu tsiratar da shi shine wa man nasha'u shi yasa annabi Yunus alaihi salatu wassalam a lokacin da ya addu'a yana cikin kifi yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to da annabi ya fadi wannan addu'an sai yace ina mamakin wanda zai shiga wani hali ya manta da wannan addu'a annabi yace ina mamakin shi ka shiga wani hali ka manta da wannan addu'a to annabi yace ina mamakin ka la ilaha illa anta tauhidi kenan tsantsa ka kadaita Allah da ibada ba wanda ya cancanta abota masa in ba kai ba ya Allah kai kace subhana sarkiya tabbata a gare ka ka tsarkake Allah daga dukkan wata shirka kai kace inni kuntu minaz zalimin lalle ni kan na kasance daga cikin azzalumai ai ni banzan bazara ne ya Allah haka za ka ce wa Allah ni banza ne ina fata an gane Allah na son irin wannan gaba ɗaya ka zube a gaban shi kai ba kowa bane ba abinda annaba suke kenan annabi ya ce fa zan fadi ne sujjada gaban Allah abinda zan fada ma ban sani ba yanzu sai ran tashin kiyama ai karshen kaskantar da kai shine ka zube a gaban mutum haka ne ko baka ba shi yasa aka haramta wannan abu Allah kadai shi ake zubewa a kasa sa goshi a kasa duk wanda aka masa an yi shirka da shi haramun ne Allah kadai ake sawa goshi a kasa a zube dan ka nuna kai kafi kuwa kaskanci a gaban shi to sai annabi yake cewa duk wanda ya wannan addu'a kowane hali yake Allah zai fidda shi sai wani sahabi ya rasulullahi ai wannan addu'a ta annabi Yunus ne shi kadai sai annabi ya ce ah ka karanta gaban ayan ma Allah ya ce fastajabna lahu fanajjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minina yace da dinga maimaita wannan addu'a falawla annahu kana min al-musabbihina la labitha fi batnihi ila yub'athuna fanabadhnahu kan izugo bil ara'i wa huwa saqim Allah ce da ba dan tasbihin nan da yake ba da mun bar shi a cikin kifi har tashin kiyama to tasbihin da dinga Allah ce fastajabna lahu sai muka amsa mishi fanajjaynahu min al-ghammi muka tsiratar da shi daga halin da ya shiga na kunci da bakin ciki da damuwa yace wa kadhalika nunjil mu'minina kamar haka zamu tsiratar da duk masu imani in suka irin nashi alaihi salatu wassalam to shine Allah ya ce fa anjaynahu sai muka tsiratar da su wa man nasha'u da wanda muka ga dama wa ahlakanal musrifin muka kuma halakar da mabarnata muka dammara su muka lalata shirin su duk mabarnata a rayuwa ba sa cin nasara shi yasa dazu nake faɗa wurin tafsirin safi na mata nace ka duba duk tarihin wata daula a duniya da ta yi zalunci to ta rushe babu ita yau sai tarihi an yi dauloli daban-daban daga shekara 2000 to date sun zama tarihi ko lokacin da annabi ya bayyana alaihi salatu wassalam dauloli mafi karfi a duniya shine Farisa da Rum Farisa da Rum sune super power a duniya a wancan lokaci amma sun zama tarihi babu su bayan su an yi dauloli kala-kala an yi wannan Egypt ta taba zama super power sannan Habasha Ethiopia ta taba zama super power Greece haka Japan akwai lokacin da Japan ta fi karfin China ko kalli yakin duniya na biyu ma tana cikin yan gaba-gaba wajen goyon bayan Hitler har sai da ya kai an yi abin da aka yi a Hiroshima da ainihin Nagasaki Allah dai ya sauke to duk daulolin da aka yi Ingila ta yi nata Burtaniya ta mallaki kusan fasitan dewa na duniya Faransa sun yi Belgium ta yi Spain da masu ba su Afirka ba bakin mulki na zalunci kamar Spain sun yi suka zo fa hatta yaren ko sun canja muku shi idan ka je South America dama sunan suka kama duk kasashen nan yanzu ba su da yare sai yaren Spanish yaren kuma sai kun daina ku bar addinin ku ku bar komai sai dai ku irin nasu an fanci na abin da kyau ta amma suna ina sun zama tarihi yau America ce da Russia da wance da wance haka nan gaba su ma za su zama tarihi to haka abin yake kuma a ko ina kasa ce ko mai mulki ne zaka zama tarihi don babu kai Allah subhanahu wataala yace wa ahlakana almusrifin muka halakar da mabarnata muka halakar da masaba Allah sai Allah ya ce me
laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun
Allah ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum laqad wannan lamu din a wajen wasu malaman nahwu suna ce mata jawabun ne liqasmin mahdhufun kad harfu taqiqin anzalna ilaykum tabbas haqiqa mun saukar zuwa gare ku kitaban wani irin littafi alqur'ani kenan fihi dhikrukum a cikin wannan littafin akwai ambatonku ambatonku nan malamai su masa fassara guda uku mujahid daga cikin sahabbai a daga cikin tabi'ai yace fihi dhikrukum ai a cikin shi akwai labarin kyawawan dabi'u da abin da zaku yi da yanda zaku yi ibada da yanda zaku bi Allah fihi dhikrukum din kenan al-imam ainihin daga cikin imam Hassan al-Basri shi kuma yace ai fihi dinukum a cikin akwai bayanin addinin amma Abdullah bin Abbas a cikin sahabbai yace fihi dhikrukum dinnan ai fihi sharafukum a cikin shi akwai daukakan ku yace shine ma'anar dhikr din da ake nufi a cikin alqur'ani fihi dhikrukum akwai daukakan ku a cikin in kun bi wannan littafi ba abinda za ku bi ku daukaka irin ku bi addinin ku ba abinda za ku bi ku daukaka ku yi daraja kaman ku rike addinin ku shi yasa sayyidina Umar dan Khattab wata rana yayi tafiya zai je Madina zai je Makka daga Madina yana khalifa sai ya haɗu da gwamnan Makka a Usman sai ya ce a ina zaka je kuma waye ka bari a Makka kana wali kana gwamna yace ai na bar musu wani ya faɗi sunan wani shi na ainihin bawa riko kafin na dawo sai ce shi wannan wanin wane ne sai ce maulan min mawalina wani bawa ne daga cikin bayinmu wanda muka yanta shi sai na bari ce maulan bawa zaka ba gwamnatin Makka Makka ce wani bawan da aka yanta ne gwamna sai shi wannan gwamnatin Makka ce sai da Umar huwa alimun bi kitabillahi alimun bil fara'idi yace amma fa makarancin qur'ani ne kuma masanin ilimin rabon gado ne sayyidina Umar sai yace inna Allah lalle Allah subhanahu wataala rafa'a bi hadha alkitabi qawaman wa yadaw bihi akharin Allah ka daga darajar wadansu mutane da wannan alqur'ani yana kuma kaskantar da wasu da wannan alqur'ani din kaga bawa ya zama gwamnatin Makka saboda alimun bi kitabillahi da masanin littafin Allah ne to shi yasa musulmai duk abin da suka rike ba addini ba wallahi kaskanta za su sayyidina Umar dan Khattab a lokacin da suka je suka karbi Baitul Maqdis ka san wannan masallacin Qudus da kake ji tun daga kan sayyidina Umar da ya karbi masallacin ba ƙara karban shi ba sai lokacin ainihin Salahuddin al-Ayyubi tun da ya sake kwacewa har yau kuma ba iya karbo shi ba so in ba Allah aka bi bayan da za a yi nasara akan su sayyidina Umar haka ya tafi wurin Yahuda suka bashi makullin masallacin Qudus saboda izza na musulunci to suna tafiya sayyidina Umar a lokacin da ya bar Madina zai tafi Palestine ya je karbi makullin Baitul Maqdis dan su Yahudawa sun ce abinda suka karanta shine akwai wanda zai zo ya karbi makullin har sufofin shi ba sun sani cikin waɗanda suka zo dinnan babu wanda yake da wannan sufa ashe sayyidina Umar ne to suna tafiya shi da bawon shi doki guda ɗaya ne sayyidina Umar ya hau ya zalunci bawa ya hau halifa kuma a ƙasa su hau su biyu an zalunci doki saboda adalci irin na shugaba sai ce ta banda za a yi ka hau dokin ka karanta aya 50 ko 100 sai ka sauka sai ni ma na hau na karanta aya 50 ko 100 sai na sauka ina fata an gane amma sa wani mugu da tangimi zai ya ja karatu to amma saboda adalci haka suke karbe tunda babu agogo sai aka je daidai inda za a tsallaka wani ainihin cabi na ruwa kuma an zo shiga Baitul Maqdis dab da gari sayyidina Umar shine a ƙasa, sai shi wanne yace bari in sauka saboda bai kamata ka shiga cikin cabin nan ba. Sayyidina Umar ko kallon shi bai ba, da ya shiga cikin cabin nan ya taka da kafin shi, sai aka ce bari a kawo masa ruwa ya wanke kafofin shi kar a je wajen Yahudawa kafin shi da cabi. Yace wallahi da ba dan kai ka faɗi wannan maganan ba saboda matsayinka a wurin Annabi, da na buga maka wannan sandan dake hannuna. Yace nahnu qaumun adilla, mu mutane ne kaskantattu, fa azzana Allahu bil Islam, Allah sai daga mu da musulunci. Yace fa mahabbata ganil izza, duk lokacin da muka nemi daukaka ba ta hanyar musulunci ba, azallana Allahu, Allah sai ya kaskantar da mu. To duk musulmin dake neman wata izza bayan addini da izzan da Allah ba shi kaskanci zai. Shi yasa ka kullum musulman duniya kaskanci suke samu, saboda sun bar addinin suna bin son zuciya. Musulunci na nan yanda yake, musulman ne suka canza, ba abin da shafi musulunci, saboda ayyukansu gaba ɗaya ba irin na musulunci bane ba, rayuwarsu ba irin na musulunci ba, komai ɗinsu ya zamo daban, addininsu ya koma iya masallaci kawai. To duk lokacin da musulmai suka bi son zuciyarsu, Allah sai ainihin kaskantar da su. Ka dauki sayyidina Bilal, me ya daga darajar shi musulunci? Salman al-Farisi bawa ne, musulunci ya daga shi. Ka dauki Zaid bin Haris, bawa ne fa ka sai da shi a Makka, amma saboda darajar musulunci ya fifita mahaifin shi akan Annabi alaihi salatu wassalam, sai da zamo duk sahabban shi kadai aka kira sunan shi a Qur'ani. Falamma qada Zaidun min hawqaran zawajnaka, babu sahabin da aka kira sunan shi karara in ba Zaidu ba, kuma bawa ne a Makka aka saida shi, amma musulunci ne daga shi. Amma Abu Jahalin da Abu Lahabin da Wali ibn Mughira da Utba da dukkan su Larabawa ne, Qurayshawa sarakuna manya, suka kaskanta saboda kafirci. Shi yasa sayyidina Ali bin Abi Talib yace la amru kamal insanu illa bi dinihi, yace ina rantsuwa da rayuwanka, manzon Allah kenan, yace dan adam ba komai bane fa in ba addini ya rike ba. Yace karka bar addini saboda kana gadaran kai dan wane ne ko kai jikan wane ne. Yace la qarrafa al-islamu Salman al-Farisin wa qad wada'a ash-shirku ash-sharifa abalahab, yace ga nan Salman al-Farisi musulunci ya daga shi, amma ga sharifi bakurai shi Abu Lahab shirka ya kaskantar da shi. An fanci wannan abin da kyau, shi yasa ka'ida ne musulmi su gane wannan abin da kyau. Mun samu daraja ne saboda darajar wannan addini, in ba dan wannan addini ba mu ba komai bane ba. Al-Busri yace lamma da Allahu da'ina li da'atihi bi akrami rusul kunna akramul umami, da Allah ya sa Annabi shine mafi alkhairi da daukakan manzanni, sai Allah ya daukaka mu da wannan abu. Shi yasa Al-Fazazi yace tabaraka rabbun kammala al-majda wal ula li abdal mab'usin bi akrami millati, tabaraka rabbun, yace albarkanka yayi yawa ya ubangiji, kammala al-majda, ya cika duk wani girma wal ula da daukaka, li abdal mab'usin bi akrami millati, ga mafificin wanda aka aiko da kuma mafi girman addini, akramu millati musulunci kenan. Saboda ka murke musulunci, sai Allah ya taimake mu ya daukake mu ya damar da ainihin darajar mu. Ina yawan ba da misali da in ka dubi tarihin baya, ko da ba ma na mun karanta, in ka dauki su Sardauna, me ba su daraja? Addinin su da al'adun su da suka rike tafawa kwalewa, dukkan su kalli dressing din da suke, su musulmai ne, har da charbi suke rikewa, identity din su ba sa boyewa. Ina fata an gane, lakum dinukum waliyadin, mu zauna mu haɗa kai dan ƙasa ta ci gaba, amma kowa ya addini shi, ba sa daukan kaskanci. Hutun nan da ake fana 12 gotar Rabiul Awwal na Maulidi da ake a Federal Government, ta fa kwalewa ne ya kawo shi 1961, da aka ba Najeriya yanci a Makka, suka haɗu da Sheikh Ibrahim Inyas, yace da shi an ba wa ƙasan ka yanci, naji ana hutu ran da aka haifi Annabi Isa, me yasa ba a hutu da aka haifi Annabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Da ya dawo Najeriya suka kai abin majalisa aka mai da shi doka, duk ranar Rabiul Awwal hutu ne. Ke sa na ce ni a fahimta na ina goyon bayan wannan hutu, kar a soke shi, ba wani magana Maulidi, hutu ne, ana hutun Easter Monday ma da Good Friday. Ina fata an gane, akwai abin da ka kalli ainihin environment da kake rayuwa, kun fahimci wannan abin da kyau. Saboda wannan hutun muna goyon bayan shi, a ci gaba da hutun Maulidi, yawa, saboda kasar da muke din hakan yana da kyau. su san cewa akwai musulmai a kasan. Yanzu akai kake da matsala da maulidi, shi kirista bai sani ba, shi yana ganin kan hutun musulunci ne. To wannan abun muke so, wala jidu fikum gilza wa alamu anna allaha ma'al muttaqin. Na ga dai kamata mu sai insha Allah, saboda a lokaci minti nawa muke da shi Malam Usman? Na minti 10 ta, alhamdulillah. Allah jikan Sheikh Jafar in ya zo rufe tafsiri cewa menene laifin dadi karewa ko. To yau dai shine karshen tafsirin mu na wannan shekara, daga wannan masallaci na mai albarka, masallaci Isha'u Sunna dake wannan unguwa ainihin anan Fantami. Muna godiya na farko ga Allah subhanahu wataala, wanda cikin rahaman shi da taimakon shi da ainihin iyawan shi ya taimake mu har muka yi abin da muka yi a matsayin mu na daliban ilimi waɗanda ba malamai ba. In banda tawfiqin Allah da taimako, wallahi ba za mu iya wannan abin ba. Ga alaramma nan ya ta jan ayoyi musamman kan fara karatu, yanda yake nitsar da mutane da Qur'ani. Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi, Allah ƙara wa rayuwar shi albarka. A gurguje, kafin mu yi addu'a, akwai dan bayani a takeice da kuma godiya ga wannan shekaran. Za a ga ba mu gaici kowa ba, intentionally muka ce mun daina buki wajen rufe karatu. Kun ga haka ba raurin ne ya cika, bana ba wanda mu gayawa. Ina fata an gane. Har dazu nace mallam Albani duk mun yafi mu, kar kowa ya zo. Yawwa, amana addu'a kawai. Bai kamata komai mu zama buki-buki kamar mata ba. An fahimci wannan abin da kyau. Yawwa, mu dinga aikata sunnan aikace. Wannan muna neman da Allah subhanahu wataala, amma muna godiya ga ɗaya daga cikin shugabanni a gari, a Honorable Commissioner Alhaji Nasiru, yana tare da mu a nan. Muna godiya kwarai da gaske da wannan ziyara. Alhaji Allah ta'ala ya saka da alkhairi. Wanda kuma shi wannan wane ga General Abdulrashid Aliyu, wanda na san da yawa sun san shi a former CSO na General Abdulsalam. Allah ta'ala ya ƙara wa musu albarka gaba ɗaya, wanda na san iyayensu da hajiya da alhaji duk da suka koma ga Allah. Muna addu'a Allah ta'ala ya jikansu da rahama, Allah ta'ala ya gafarta musu, musamman shi kanin nashi, shi General Abdulrashid. Muna da alaka sosai saboda mun zauna a Lagos, so suna sojoji, muna almajirai. Yawata, akwai alaka kwarai da gaske, ana tare kowane lokaci. Allah ya ƙara rayuwa albarka. Zan mika godiya ta musamman ga muassis wanda yake founder na wannan wuri, wanda shi babanmu Alhaji Aliyu Ibrahim Mai Zare, bisa ga sha Alhaji Ibrahim Aliyu Mai Zare, bisa ga shawarwari da yake bamu da goyon baya a wannan majalisin namu da dukkanin sauran majalis. Musamman yakan bibi abubuwan ya buga waya, ya bada shawara matsayin shi na uba, yayi nasiha yace kaza ya kamata a yi, kuma zai ce akwai matsala kaza a gyara, akwai matsala kaza a gyara. To wannan shine ainihin shugabanci, muna alfahari da shi kware da gaske. Kuma duk mai shekaru irin namu ya taso ne, ya ganshi a cikin harkan addini, kawo tashi mu kai muka ji sunan shi a cikin harkan sunna, tun ma mu san alifin bawun tawun ba. To wannan alkhairi ne a rayuwa, a taso da mu kuma har a ce akai wannan shekaru. Allah ya ƙara rayuwar shi albarka. Kuma wannan foundation, wannan masallaci ba shi kaɗai bane ba, akwai babban makaranta a nan, yawanci ba su sani ba daga cikin nan. Makaranta ce babba, in ka shiga ya kai mamakin wurin. Sannan ga masallacin Juma'a da yake bypass, ga masallacin Idi, ga kuma asibiti, akwai kuma ababe da muke target nan gaba. Yanzu aka fara insha Allah, za a yi abubuwan da insha Allah sai an yi mamaki. Duka dai na aikin addini, fatan mu ainihin Allah ya karɓa mana. Allah ya ƙara wa rayuwar shi albarka da shi da iyalan shi gaba daya, musamman iyayen shi Alhaji Musa da Alhaji Muhammadu da sauran duka waɗanda ake tare, waɗanda ake waya su Usman da su Umar da su Dr. Abdulsalam. Duka ana mutunci kware da gaske, kuma ana musayar ra'ayi da shawarwari akan duk abin da ya taso. Allah saka musu da alkhairi. Akwai Imam Malam Umar Yusuf, akwai Alaramma Gwani Malam Jamilu Bafayo, waɗannan bayan Allah su ne kusan kashin bayan asasa wannan karatu. Su suka tsaya kai da fata sai na yi karatu a nan wurin, aka kai ruwa rana a ƙarshe, dai ruwan ya sanyi kuma aka fara karatu. To Allah ya saka musu da alkhairi. Kuma a kullum ana shawarwari da su ya za a abin ya ci gaba. Akwai Malam Musa Husseini, imam na wannan wuri, baya tare da mu saboda yana tafsiri da kungiya ta tura shi a Hashidu cikin karamar hukumar Duku. Muna addu'a Allah ya dawo da shi gida lafiya, Allah kuma ya saka masa da alkhairi. Akwai ciyaman na committee wannan masallaci Alhaji Danjuma, shi kuma yana Saudi Arabia, shi ma shi yasa baya tare da mu a nan. da sauran ƴan committee gaba daya kowa Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya kowa albarka sannan sai kuma ƴan media mu masu dauke dauke waɗannan bayin Allah wasu waliyai ne na musamman akwai Malam Suman dan Bauchi Shehu Zaman na'am akwai shi Malam Usman dan Bauchi Shehu Zaman wanda karatun da yake turawa na OGO din nan wallahi kun san inda yake tafiya sai kun ji mamaki abinda ya shafi kasashen Afirka nan Kamaru ne Niger ne Chad ne Togo Ghana waye ba a magana mutanen mu a Sudan a Saudi Arabia Hausa wannan duka da Europe da America duka sheke tura musu karatu dukan nan Shehu Zaman ya ci su wannan suna Shehu Zaman mun buga masa tama yau Shehu Zaman ne Malam Usman Allah kara maka albarka ga Malam Usman kuma mai kamaraman dan Gombe shi wannan dan Bauchi ne Malam Usman Allah ya kara rayuwar shi albarka duk karatun da muke a kamera din nan sunan Abu Dawud na Miyetti da wannan karatun da karatun Malam Albani duka shi yake dauka kaga karatun mu a TV ne kawai shi ne Malam Usman Allah kara rayuwanka albarka kai Malam Isa Wali shi yana da sarauta sai dai gashi da rauni ban san sarautar nashi ba har yanzu amma dai zan tambaye shi anjima shi kuma yana da kokarin yanke video kan a danyi magana yanke daidai wurin ya watsa wa duniya yasa muke ce mishi mai yanke yanke amma na alkhairi irin su TikTok da Facebook da wani ne duka shine status na mutane sai ga ya yanke video da ya tafi inda baka tsammani akwai wani video da ya taba yanke wanawa na taba ganin shi a wani shafi mutum miliyan 11 da wani abu so kalla to kaga duk ladan fa yana ciki duk wanda ya je abun suna mun yi tarayya da su cikin wannan ladan ga akwai shi wannan kaninmu ne Ahmad shi ma kullum muna karatu za ga shi ya shiru wani wali wali haka ga yar wayan shi haka fa yana haskawa Allah saka musu da alkhairi sannan akwai wadanda suka ba mu gudunmuwa wajen daukar nauyin wannan karatu karatun da ake sawa a GMC na karfe 2 na bayan azhar da Jewel FM karfe 8 na safe shi wannan ya ce kar ma na kira sunan shi ke sa a gidan radio ma ba faɗan sunan shi ina fata an gane to muna addu'a Allah da ya san shi Allah saka mishi da alkhairi sannan akwai Kausan TV wanda dauke nauyin wannan shine Malam Awwal Ahmad wanda yake abokina ne kuma dalibi na ne dan Kaduna ne yana zaune a New York City a America ina zaune kawai buga min waya Malam ina so a saka karatu na Kausan TV wallahi kawai naga wayan shi kai amma kiran ban daga ba bayan kwana biyu bai gaji bai kara kira a takaice kaga wannan ba karamin jihadi yayi ba wadanda suka kalle karatu na Kausan TV ya wuce inda nake tsammani Allah ya saka mishi da alkhairi ya kara mishi albarka sannan ana sashi a GMC kuma karfe 6 na safe ko 6 ne ko akwai na GMC ya sau biyu ne ai ko yawwa ina nufin dai na masallacin to wanda ake sawa na GMC akwai oke na mata sorry akwai na Alhaji Abbas Abubakar Aliyu shi na karfe nawa ne karfe 1 zuwa 2 haka ne akwai karfe 1 zuwa 2 a GMC shi ma wani dan uwa ne Alhaji Abbas Abubakar Aliyu wallahi ne har yanzu ban san shi ba shi yake biyan wannan karatun masallacin duk azumi yanzu in ya zo ne ya zauna wallahi ban san shi bane ba kaga masu yi dan Allah kenan in wani ne dole he na san shi ina fata an gane an tashi mu kara gaisawa to dan Allah yake ko sanin shi ban yi ba har yau kuma duk shekara sai yayi Allah biya su ainihin da gidan aljanna akwai ƴan uwa kuma da suka ba mu gudunmuwa a cikin wannan tafiyan daga ciki akwai Dr. Ahmad Walidu shine president chairman na Kwame local government na yanzu wanda shi mun saba da shi tsawon lokaci mun ma zauna anguwa daya wanda malami na jami'an Kashere kuma za ku na yawan jin sha progress radio shine tsohon shugaban makarantar na Takaltingo Health Tech Kaltingo mai girma gwamna Ino Yahaya ya bashi chairman na Kwame local government wannan bawon Allah Allah saka masa da alkhairi yayi abubuwan bajinta masu tarin yawa kuma yana kan yi sannan akwai youth leader Malam Jabiri wanda shi inda azumi yayi kuma karatun tafsirin safe da dare ya aje komai shi yake tuka ni ko zan tuka mota ba zai yadda ba kuma ba abinda nake bashi wallahi lillahi wa rasulihi kawai shi alfarman wata yake nema shi ma ya samu lada to Allah ya kara Malam Jabiri albarka da ƴaƴan shi Allah musu albarka Allah ya kara shire masa da su akwai Malam Nura Muhammad wanda shi ma amini ne kuma dalibi na ne mutumin azare yana zaune a Boston, Massachusetts, shi ba suna cikin waɗanda suke agazawa duk majalisin mu nan da na masallacin mu yati. Yana ba da gudun makwari, akwai Alhaji Salih Jimba, shi dan Ghana ne. Duk abin da nake fada za su gani, yana East Hartford a America shi ma. Duk abin da ya tashi yana sahun gaba inda ya taimaka ni. Har Allah Allah suke a ce musu ga abu ya taso. To irin waɗannan bayin Allah Allah musu albarka. Akwai Alhaji Amiru Sani Husaini, wannan dan uwa ne ga Alhaji Sani Husaini mai supermarket. Wannan shi ba abin da zamu ce masa shi ma sai da Allah kara masa albarka, wanda shi baya magunbi yana yola. Amma duk abin da yake kullun yana tare da mu. Komai yana ciki. Akwai Malam Abubakar, shi ga shi nan a masallaci. Wannan waliyin Allah saka mishi da alkhairi. Wallahi duk abun nan data da muka yi amfani da shi a wannan azumin kusan shi ne. Ni dai ban san sayin data ba yanzu. In dai data ne kan ya dauki nauyi, abubuwa kuma wasun ma ba su yan fada ba. Yana yanda ka san shi yake karatu haka yana mu da karatu. Bai so ga an samu matsala ko kwayin zarra. Wallahi zai bar komai, har akwai ran da yana mai rasa tarawihi saboda kar a samu matsala. Ya biyo dan su masu data da abubuwa su daidaita. Allah saka mishi da alkhairi. Sannan akwai godiya ta musamman kuma bayan waɗannan bayan Allah ga DG na GMC na Gombe, shi abin nan Alhaji Ibrahim Isa. Allah saka mishi da alkhairi saboda wannan karatun da muke fa shi yakan sa shi ma ko ba lokacin azumi ba, kuma free of charge, ba ma biyan su kuɗi, kyauta ake sawa a GMC gidan rairon jihar Gombe. Muna godiya, Allah mishi albarka. Sannan akwai DG na Jewel FM Dr. Ubale Dan Batta, shi ma Allah saka masa da alkhairi da dukkanin ma'aikatansu. Ga Malam Musa Aliyu Dage, wannan shi ɗalibin mu ne dama majalisin da shi ake yanzu ne, ce ya tuba ya daina zuwa. Amma duk karatun da ake shi ake tura, kuma shi suke ainihin downloading su sauke su saka mutane su saurara. Malam Musa Allah ƙara albarka, muna godiya. Sannan shugaban Kausan TV wanda abokin mu ne Malam Nasir Musa Idris, shi ma Allah saka masa da alkhairi. Allah ya biya su kowa da gidan aljanna. Akwai Alhaji Salisu, wannan aka fi sani da Alhaji Salisu na Alhaji Ibrahim Zare, wanda shi ne chairman na foundation din namu gaba daya. Shi ma ba zan manta da shi ba, suna ba da gudunmuwa da shawarwari karatun kullun da shi ake, amma shi yana waje, ya ce waje ya fi iska. Shi yasa yake zama a waje. To waɗannan duka bai kamata, annabi ya ce man la shukurin nasa la shukurillah, duk wanda bai gode mutane ba to ba zai gode wa Allah ba. Muna faɗa ne a babin ayaba musu, a kuma gode musu, a kwaɗan da kila ban kira sunan su ba, da duk ɗaliban da suke cikin masallaci. Akwai fuskokin da na san su, akwai wanda in bai zo ba ina gane bai zo ba, ko kila ya zo ya cika yana waje. To duk waɗannan fuskokin Allah tara mu a gidan aljanna, da waɗanda suke ciki, da waɗanda suke waje, da waɗanda suke gani a TV da social media, da masu ji a radio, duk mai bukata na alkhairi Allah biya mishi. Sannan kuma wani albishir da zan mana shi ne, in Allah kai mu shekara mai zuwa, tafsirin namu za a sa shi a gidajen TV da yawa. Akwai wanda har sun yi bukin batun yanzu, malam ya aka yi ba mu san tafsirin nan ba he bana, ni za a sa a gidan TV kaza, wanne ce za a sa a gidan TV kaza, kuma alƙawari na gaskiya. Sannan gidajen TV a radio kuma da yawa nan ma. To wannan falala ce ta Allah, muna ƙara gode masa akan wannan. Sannan majigi da ake sa mana a waje, shekara mai zuwa projecto za mu samu babba, za mu sa ɗaya anan ɗaya kuma a tanan, ko kana kan titi za kana kallo, ko akwai matsalan data shi ba ya samu matsala insha Allah. Akwai Malam Awa Muhammad Awal Lawanta, wanda da yana nan mai minti biyar ɗin nan, yanzu sun mai da shi waje saboda majigi. Wallahi wannan bawo Allah Allah saka mishi da alkhairi, yana kokari kware da gaske. Allah ta'ala ya sanya karatun shi albarka. Allah jikan mahaifin shi, mahaifin shi sun yi kungiya hidima kwarai wajen daukan karatu a yada a lokacin tun kaset irin mai zare din nan. Allah jikan shi da rahama. Allah ta'ala ya tara mu da su duka a gidan aljanna. Allah ramma, muna godiya. Allah kara maka albarka. Akwai Allah ramma Bashir, wanda yana hunto ban san ko ya dawo ba, can izala ta tura shi kungiya karkashin Abdullahi Balalau shugaba. Allah dawo mana shi gida lafiya. Ga Allah ramma Malam Abubakar, shi yake ja mana baki a miyati tafsirin mu na safe. Allah saka da alkhairi Allah ramma. Ga kuma wani Allah ramman can shi ma kanin Alhaji Amiru ne, shi ma yana ainihin taimaka mana a tafsirin da muke a nan. Allah saka kowa da alkhairi. Sai abu na ƙarshe insha Allah za mu tafi hutu, amma ba hutun karatu gaba ɗaya ba, tafsirin mu nan duk ran Laraba za mu dawo da shi, za a sanar ta social media da masallatai. Karatu mu na suna Abu Dawud na miyati, shi ma za a koma والفور da gaggautawa fararun farilla ne insha Allah karatu yanzu aka fara bakin rai bakin fama insha Allah Allah shige mana gaba ban san alaran ba kai zan baka mana addu'a yawa arera mana addu'a sosai insha Allah duk masu bukatu na alkhairi Allah biya musu wannan da ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya wannan jahar Tabo ta Gombe Allah ka mata albarka Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ta'ala ka kawo mana zaman lafiya arewa duk inda ake fama da insecurity Allah ka tausaya mana ba da halin mu ba Allah ka ba mu zaman lafiya hali da ake cikin kunci da damuwa Allah ka yaye mana jar rahamarka Allah ka gyara mu ka gyara zukatan mu kai wa ainihin shugabannin mu albarka ka ainihin shirin mana da su da malaman mu iyayen mu da suka koma ga Allah Allah ka ainihin musu rahama waɗanda kuma suke raye Allah ta'ala ka sa su yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka samu rabu da su lafiya malaman mu na gida da waɗanda suke karantarwa a zaure da malaman mu na makarantar allo da na islamiya da masu wa'azi da shehunai da kowa da shugabanni duka kowa Allah masa albarka Allah ta ramu a gidan aljanna Allah ramu bismillah cika mana da addu'a
Allahumma
amin.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.